Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishinmu da ke babban birnin tarayya Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma a koyaushe za ku iya sauraron mu ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kuma za ku iya samun mu ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai kuma Alfa Radio da ke kumasin kasar Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishinmu da ke Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa na babbar ma'aikatarmu da ke Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da rahoto akan matakan tsaro da mahukunta suke dauka a jihar Sokoto sai batu bude makarantu a birnin Kwanni na kasar Jamhuriyar Nijar. Akwai mu dauke da shirin tubalin tsaro, amma kamun nan duku dakaci labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bankin Rayi kasashen Afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatar da Amurka ta gabatar na gudanar da wani bincike kan shugaban bankin, wanda wani mai kwarmata bayanan sirri ya zarga da take ka'idojin gudanar da harkokin bankin, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce hukumomin Washington ba su gamsu da wani binciken cikin gida da aka gudanar kan Chief Akinwumi Adesina ba, wanda ya wanke shi daga dukkan zarge-zargen da ake masa. Shugabar kwamitin amintattun bankin na AFDB, Niala Kaba, wacce ita ce ministan raye kasa a kasar Avricos, ta ce kwamitin da aka kafa don ya binciki lamarin ya zauna a ranar Talata domin duba korafe-korafen da mai kwarmata bayanan sirrin ya yi akan Adesina, amma babu wata matsaya da aka cimma kamar yadda ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar a harshen Faransanci, wacce ta kwatanta zarge-zargen da ake akan shugaban bankin a matsayin zuƙita malli da kafofin yaɗa labarai ke ta yaɗawa. A dai ranar Laraba, wasu kafafen yaɗa labarai suka rawaito cewa kwamitin amintattun bankin ya yi na'am da buƙatar da Mnuchin ya gabatar, wacce ta nemi a kafa wani kwamitin bincike kwakwara daga wajen bankin domin duba korafe-korafen da ake yi a kan Mr. Adesina. A dai farkon shekarar nan ne mai kwamitin bayanan sirrin ya yi zargin cewa matsalolin yin wadaƙa da kuɗaɗen bankin da nuna wariya sun yi wa bankin katutu ƙarƙashin shugabancin Mr. Adesina, wanda shi ne ɗan Najeriya na farko da ya fara shugabantar bankin na raya ƙasashen Afirka wanda aka kafa shekara 56 da suka gabata. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka na kiran da a ware wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar coronavirus a Amurka, adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya. Shugaba Donald Trump dai ya bada umarnin a rage tsawon tutoci a lokacin gine-ginen gwamnatin tarayya har na tsawon kwana 3. Ciki hadda ranar Litinin da aka yi bikin tunawa da mazanciya. A jiya Alhamis, wasu sanatoci daga jam'iyyar Republican da Democrat suka nemi da a yi tsit na ɗan wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100 da suka kwanta dama sanadiyar cutar ta COVID-19. To, har ila yau shugaba Trump ya rattaba hannu kan wani umarni na gashin kansa wanda ya ce zai saita yadda ake amfani da kafafen sada zumunta. Sai dai masu fashin baki na ganin abu ne mai kamar wuya wannan doka ta yi tasiri, musamman idan aka kalle ta a shari'ance. Trump ya ce ya samar da dokar ce saboda a kare 'yancin faɗin albarkacin baki da Amurkawa ke da shi. A dai jiya Alhamis, shugaba Trump ya faɗa manema labarai a ofishinsa cewa a da kafafen sada zumunta suna da kariya, amma sanadiyar wannan doka ba za su samu wannan kariya ba saboda wannan umarni. Ita dai wannan doka za ta buƙaci hukumar da ke sa ido kan kafafen yaɗa labarai ta fayyace wani sashi da ya shafi dokar sanin ya kamata, wanda a lokuta da dama bai cika shafar kafafen sada zumunta na yanar gizo ba. Umarnin har ila yau ya ba ofishin da ke sa ido kan bangaren da ke kula da tsare-tsaren kafafen yanar gizo a fadar White House damar ya tattaro korafe-korafe da ake yi kan yadda ake tace bayanai, ya kuma mika su ga hukumar da ke kula da harkokin cinikayya da ma'aikatar shari'ar kasar. Da yawa dai ina kallon wannan sabuwar doka da Trump ya rattaba hannu a kai a matsayin martani ga kamfanin Twitter, wanda farkon makon nan ya buƙaci masu bibiyan shafin da su yi hattara da sahihancin wasu bayanai da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter, gargaɗin da wasu ke ganin bai yi wa Trump daɗi ba. Mai yiwuwa Amurka ta janye shirinta na sabunta zuba wasu biliyoyin daloli a fannin kasuwancin yankin Hong Kong, yayin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke duba yiwuwar jingine matsayi na musamman da yankin ke da shi ta fuskar kasuwanci a idon duniya. Matakin da yana zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da tabbacin cewa China ta ba yankin cikakken ikon gashin kansa. Tun dai bayan da China ta karbi ragamar kula da yankin na Hong Kong a shekarar 1997, yankin ya zama mafi saukin saka hannayen jari a duk faɗin duniya. Lamarin da ya sa kamfanoni da bankuna suka yi ta rage-ragen buɗe rassansu a yankin nahiyar Asiya. Sai dai wata dokar samar da tsaro da hukumomin Beijing suka amince da ita wacce za ta fara aiki a yankin. Za ta sa Hong Kong ta rasa wannan matsayi na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci a duniya. Dokar dai za ta ba jami'an tsaron China damar takaita yancin walwalar da mazauna yankin na Hong Kong ke da shi. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin yankin ke fuskantar mummunar tawaya. Sanadiyar annobar cutar COVID-19 wacce ta shafi fannonin kasuwancin yankin har da na yawan buɗe ido. Jakadar ƙasar Sudan a Uganda, Najwa Abbas Gadeldam, ta rasu bayan da ta yi fama da cutar COVID-19 a birnin Khartoum. Ana yi wa marigayiyar kallon wacce ta taimaka wa fannin harkokin wajen ƙasar ta Sudan, inda ta ɗabbaka harkokin wajen ƙasar da sauran ƙasashen duniya. Najwa, wacce ta rasu a ranar Laraba, ta riƙe muƙamin jakadar Sudan a Uganda tun daga zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir, wanda shugabannin sojin ƙasar suka kifar da gwamnatinsa a watan Afrilun bara, bayan wata zanga-zangar gama gari da ta ɓarke a ƙasar sandiyar hauhawar farashin biredi. A kuma lokacin tana raye, marigayiya Najwa ta taɓa zama mai baiwa shugaban Uganda Yoweri Museveni shawara kan harkokin da suka shafi Sudan da Sudan ta Kudu.
Madalla mai yiwuwa samu kyautattuwar sha'anin tsaro a yankunan da ke fama da hare-hare har ma da jihar Sokoto baki daya, da yake an kaddamar da kwamitin kula da sanya jama'a yin aiki tare da 'yan sanda domin taimakawa wajen sha'anin tsaro. Wakilin mu a Sokoto, Muhammad Nasir, na dauke da wannan rahoto.
Kaddamar da wannan kwamitin da an yi shi ne bisa ga umarnin babban sifetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu, wanda zai yi aiki don ƙara kyautata sha'anin tsaro a Najeriya. Na eben babban sifetan na 'yan sanda mai kula da yankin arewa maso yamma DIG Abdul Lahiru Danwawu ya ce ba a Najeriya kaɗai wannan kwamitin zai yi aiki ba, ko a ƙasashen da suka ci gaba a duniya sun gwada aiki da irinsa kuma sun samu nasara ga sha'anin tsaro. Mutanen da za su yi aiki a cikin wannan kwamitin za su fito ne tun daga matakin yankunan karkara har zuwa matakin jiha, domin su ne suka san jama'ar su kuma suka san masu iya aikata laifuka. Muna so mu kakkaɓe aikata ayyukan ta'addanci ne ga baki ɗaya daga cikin al'ummarmu. A nashi hawajin gwamna Aminu Zaire Tambol ya yaba babban sifetan 'yan sanda akan fitowa da wannan kwamitin, wanda ya ce ba shakka ana sa ran zai taimaka wajen inganta sha'anin tsaro. Sai dai ya ce akwai matsalolin da ke yantar naƙi ga ayyukan jami'an tsaro, duk da yake suna bakin ƙoƙarinsu tare da takwarorinsu wajen samar da sha'anin tsaro.
Until and unless government were able to address,
sai face a zaman mu na jami'an gwamnati mun yi tsaye wajen biyan bukatun jami'an tsaro a wajen samar musu da ingantaccen horo, samar da motocin aiki har ma da makamai. Wataƙila in ba haka ba, to ba za mu samu biyan bukatar samar da ingantaccen tsaro ba a Najeriya. A jihar Sokoto akwai yankunan da ke fama da ayyukan 'yan ta'adda musamman a gabashin Sokoto, inda ko a wannan satin sai da gwamnati Aminu Zaire Tambol tare da rakiyar shugabannin hukumomin tsaro da ke yake a nan Sokoto ya zarci fada uban kasar Sabon Birni, sarkin gobe na Sabon Birni, domin jajantawa jama'a yankin akan yawan hare-haren 'yan ta'adda a wannan yanki, tare da basu tabbacin cewa za a samar da rundunar tsaro da masu kwantar da tarzoma a wannan yankin domin su taimaka wajen magance ayyukan 'yan ta'adda a yankin. To ko ta yaya kaddamar da irin wannan kwamitin zai taimaka wajen magance yawan hare-haren da ake kaiwa jama'a a nan Sokoto? Detective Awal Baladur Mi'iya, shugaban sashen binciken manyan laifuka ne a jami'ar Yusuf Mai ta Masule da ke garin Kano, kuma ƙwararre ne masani akan harkar aikata laifuka da tsaro.
Babu ma abin da zai aiwatar kamar community policing, don saboda harkokin tsaro su yanzu ba ɗaukan bindiga ko ɗaukan wani saye na fam ko wani ɗaukan makami shi ne tsaro ba. Abin da ake nufi da tsaro intelligence, bayanan sirri. In jama'ar gari suna san, su suka fi sanin inda mutanen nan suke, saƙo da loko inda mutanen nan suke. Ƙarƙashin community policing ɗin nan za a samu bayanin inda mutanen nan suke. Mutanen nan daga wani wuri suke towa, ko ko 'yan garin ne suke haɗuwa da mutanen suke aikata, ko ko mutanen nan su ne suke tasowa daga wani waje, kuma mutanen nan suna da yawa kamar yaya, da makamansu wani irin ƙarfin makamai suke. Mutanen nan na suke samun abinci da ake kawo musu da yake suna zaune a daji, ko kuma na suke samun ragowar kayayyaki na mu'amalar rayuwa da suke zaune a nan har suke survive wani lokacin suke shigowa.
Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Mun gode Malam Muhammad. To a daidai lokacin da shirye-shirye suka kankama a Jamhuriyar Niger game da komawa karatun boko a ranar 1 ga watan Yuni mai zuwa, amma fa malaman makarantu sun koka. Wakilin mu a Jamhuriyar Niger, Muhammad Bako, ya hada mana wannan rahoto.
Kuma min kasar suka ce sun shirya tsab kuma sun yi tanadi da tattala ababen da ya kamata bayan watanni biyu da rufe makarantun nan dalilin cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus. Wayan dalibai da magabatan ma'aikatan nan makarantun nan boko na ci gaba da gudanar taruka kamar yanda yake wakana a garin birnin Kwanni. In ji muga takardar kungiyar wayan dalibai ta da'irar birnin Kwanni, Jafaru Sarkin Shanu.
Mun yi zama Tardan Sautar wanda muke karkashin shi, to ta nan kuma mun samu wata takarda wadda ministry ta aiko, kama gubernama ya aiko, wadda ka nuna a koma lakol da za shi kama daga 1 juin, abinda ka 15 juli, don ka tsawon kwana 45 saboda mi, saboda a cika gurbin aikin da aka raga kamin wannan cutar ta wajiba. Don ka cikin wannan takarda akwai mataki ne da dama waɗanda ake ɗauka. Ina son mu ja hankalin uwayen yara dangance da koma da za a yi. Muna son su mai da hankali kuma su bada muhimmanci ga koma da za a yi.
A dai ranar 25 ka wannan watan na Mayu ne hukumomin karatun boko na ƙasar suka umurci malaman makarantun boko da su koma azuzuwansu domin ci gaba da kimtsawa. Waɗansu daga cikinsu sun yi mana ƙarin bayani a lokacin da muka sadu da su a wuraren na bada horon karatun boko sun koma a nasu ayyuka.
Ana madan Bashir Hawwa Maina Bukar. Mun komo ga manan mun zo muna shirye-shirye aikin dai za a shiga gare shi dimun ɗaya ga wata. Yanzu an ce a dawo ne tun 25 ga wata saboda a zo a yi wani shirye-shirye da duk da ya kamata. Muna jira ga ɗalibai su komo ka aikin su komo mu yi aiki.
Ni sunana madam Yaya Saratu, ni ce Jatta Sana Ekol Abdun Bukakat. Lalle dai ka mun komo aiki tun da mu da ma umarni ɗaya muka shiga na gwamnati, abin da ya ce muna haka za a yi. Gashi muna godiya Allah Ubangiji da ya goda mana wannan lokaci. Lalle gwamnati yanzu dai fara aiki dai dindindin yadda za mu fara shi ɗaya da sabon wata mai kama, amma yanzu saboda shirye-shiryen da za a yi, wani sharan lakol, wani shirya harkoki na wanke hannuwa da komi, ya kamata kenan duk mushannin lakol ya kamata kenan sati guda kakin a ta da lakol su zamanto suna cikin lakol ɗinsu kenan yadda gwamnati ta ba da umarni. Haka na kun gane mu muna nan.
Sunana Abdulkadir Ibrahim. Mu ɗayar Allah ne za mu koma duka azizuwanmu tun da akwai wasu da dama an san yanku wani yana fuskin shi tun ma da sunarar da anka waɗi wanda an nesa saboda confinement ga da anka akwai wanda an nesa. To insha Allah da ni duka za a rantsire Niger gaba ɗaya wanda gwamnati ta sharan da ta ce a yi rantsire gaba ɗaya.
Sai dai fa har yanzu a cewar Malam Habibu Mummuni, magatakardar kungiyar malaman makarantun nan boko sunan reshen birnin Kwanni, su fa ba su ga alamun tattalin kariya daga cutar mashako da hukumomi suka alƙawanta musu ba.
Kasan shi gwamnati shine ga wani abu ne ya faɗi muku mu ce to abin da ya zama to a cika. Ba mu ci mun amince da su, ba mu ci ba mu amince da su sai mun ga gaskiyar su. Tunda yau dai inda za a ganin kamar ma ba mu amince da su ba, ko kuma mu ga an cika alƙawarin ba, yau kaga har 28 muke ga wata. Yanzu nan kuke cikin garin ga kun ga inda an kawo bashi na sama kala soshi, kun ga inda an kawo abin zai so sai na labari jami'a, kun ga an gwada mana ma ga yanda za mu yi na yara mu yi container kan su. Babu shuru abin da aka kawo mana kawai an fura bitan da an kamar wanda za mu aiki da. Amma yau duk cikin garin ga babu wanda ga ce maka an ce mishi gashi abin da gwamnati ya hodi. Gwamnati ya ce za shi kawo mana abin labari jami'a. Babu dispositive kode kuma an san lokacin ga ba dispositive gare su ba. An ce za a kawo mana bashi da tantuna da mina na aika la soshin inda fa suke. Yau har inin ganda da nake maka zance, yanzu ganin kai maka zance wajen kare 10 da kuma ga ku kula ba.
Habibu Mummuni, magatakardar kungiyar malaman makarantun nan boko sunan reshen birnin Kwanni kenan. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Malam Haruna. Kuna sauraron wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja. Kamun mu ci gaba ku shakata da wannan.
Allah da rahe da uwa ake in ana maganar Najeriya, to ai ta aiwa ta na gaba inda barkwa to da jai wata lana. Idan ana da rahe da uwa ake in ana maganar Najeriya, zai a ba ta arewa ta na gaba don kasa albarka ta mushi tabbata to da she wata lana. Bella dica ciao mi dadati
dawa yanzu ga Hassan Maina kaina ya shigo zai gabatar mana da shirin tubalin tsaro na wannan mako. Ayi sauraro lafiya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. shirin da ke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaron. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku tattaunawa da aka yi da wasu daga cikin tubabbun mayakan Boko Haram da suka gane cewa hanyar da suka bi ba mai billewa ba ce. A kwanan ne wasu daga cikin mayakan Boko Haram suka yi nadamar abin da suka aikata a baya tare da mika wuya ga dakarun rundunar kasashen tafkin Chadi. Jami'an soji masu bincike sun tattauna da waɗannan tubabbun mayaka na Boko Haram kamar yadda za ku ji a wannan hirar.
Malam zai iya faɗa mana sunansa?
Sunana Abdurrahman.
Abdurrahman, kai mutum ina ne?
Ni mutumin Darajama ne.
Darajama?
Eh.
Wato wannan Darajama ta san ku. Za ka yi mana bayani a kan abin da ka fahimta a matsayar ƙungiyar Boko Haram?
Tabbas zan yi ni bayan ya gurbada
karfi. To, masha Allah. Muna jin ka kai mana bayani.
Alhamdulillah, abinda na fahimta na fita daga cikin Boko Haram din kenan. Dukiyan da bai halatta ba a karba, kuma da jinin mutum bai halatta ba a kashe, da kuma abubuwan da suke irin gaskiya bai dace ba. Shi yasa ne abin da yasa muka yi shawara akan cewa mun fita mu zo na lafiya. Shi yasa ne na fita.
To, amma da farko wani abu ne baka sha'awa ka shiga kungiya?
Abin da ya bani sha'awa akwai lokacin da suka ce mana na Allah ne suke yi, amma a lokacin bamu da wannan tunanin. Ka fahimta ba? A lokacin bamu da wannan tunanin, amma suka ce na Allah ne za su yi, shi yasa ne muka shiga cikin. Daga bayan mun fahimta akan cewa ba na Allah suke yi ba, shi yasa ne muka fita.
To, lokacin da ka shiga ita wannan kungiya ta Boko Haram, za ka iya faɗa mana irin markazin da ka zauna, wato wajen da kuka je ka zauna wannan dinku? Ta wace markaz ne ka zauna?
Zan iya faɗa. Akwai lokacin da muna wajen shakau, amma a lokacin da muna wajen shakau din ba mu dare ba. Rabuwar mu din bai wuce kowa ta shida ba haka tunda na shiga ciki. Amma can wajen yankin Mama Nur shine wajen da
shine sada da shi. To, lokacin kana wajen shakau, za ka iya faɗa mana sunan garin da kuka zauna tare da shi?
Tabbas akwai garin da mun je mun zauna a binan ina ne ake cewa Injibiya. Cikin Sambisa.
So, yaushe ne kenan ka bar wajen shekau ka koma wajen shi Mama Nur?
To, gabaɗaya abin in ka haɗa ne zuwa nan da kuma wajen su din gabaɗaya kamar 2015
ne. Lokacin da aka samu wannan rigima
a tsakanin nasu. Haka ne.
So, kana cikin waɗanda suka bi shi Sunu suka bi cikin
tafkin Dadike? Tabbas haka ne.
So, yanzu za ka iya tuna wani hali da kuka taɓa kaiwa ga jami'an tsaro ko kuma mutane haka a ƙauyukansu? Za ka iya tuna da shekarar da kuma lokacin da wannan abin ya faru?
Tabbas zan yi antuna. Kamar yadda muna tafiya su Gwallon, Krenuwa, su Gambaru, akwai Cross, shi ma mun taba
Cross na kawai. So, za ka iya faɗa mana kamar su wane ne waɗanda suka wakilci kungiyar taku kamar shugabannin
da aka wakilta
suka wakilta suka ja wannan zuwa yaki din wannan?
Tabbas ba wai manyan shugabanni ba ne, kawai sun Gwallon. Wajen da muke zuwa kawai dai za a nada Munzur. Munzurai ne za su haɗa kawai. Za a haɗa kamar mutane 250 ko 300 haka sai a je a kai harin ada.
To, wani Munzur ne wanda ya ja wannan tafiya ta ku tare zuwa Angola?
Tafiyan akwai Abu Askari.
Abu Askari? To, ina yanzu Abu Askari?
Abu Askari wannan yanzu babu, bayanan babu sun kashe shi.
Ya mutu?
Ya mutu.
To, wadda kuka je kuma Gamboru fa?
Gamboru shi ma Abu Yahuza ne.
Abu Yahuza? Shi kuma yana ina?
Shi yanzu shi ma babu an kashe
shi. Shi ma babu ya tafi. To, na ita Cross din fa?
Na Cross shi ma shi ne Yahuza.
Ok, shi Yahuza din ne ya kudu wa Cross da Gamboru gabaki.
Shi ne.
To, ina ya kwanta?
A gaskiya sai a bayan da na fita tukunan na ji labarin sun kai hari zuwa ta ƙauyen Maiduguri ne tukunan. Shi din abunan jirhu ne ya samu tabo kenan wanda ta abin bullet ya taba shi to shine ya mutu a jeji bai san ma wajen da su ga
san magan da to yanzu zaka iya mun bayani yadda rayuwa take a cikin daji lokacin da kuna jeji a zaune ya yanayin rayuwar ku yake
tabbas rayuwar mu din ka sani bana tudu ni ina cikin ruwa ne ina aiki cikin ruwa ne ka san tudun ma sai lokacin da aka canje mu tukunan koda zamu kawo kaya ne zamu kawo musu kaya irin su abinci haka zamu iya mu kawo musu komai ne ko fetur haka ne zamu iya mu kawo wa mutanen da suna tudun in ba haka ba ban san abin da yake tafiya a dangane da tudun ba amma sai dai su ce mana ma'aikata abu kaza zamu je mu yi
to a cikin ruwa tai aka kuke samu fetur din da abin da kuke kai musu
to alhamdulillah akwai mutanen da suna kawo mana fetur kuma ina gani yankin Chad ne yana fita da Cameroon ne kuma wannan nima ina sane da wannan abin
to kamar wani gari kenan
kamar irin su akwai wani jejin Bulanguwa
jejin Bulanguwa
eh
to bai na kuma
a shi karai din ne
eh so ba ba akwai suna wajen kai da sunan sa jejin
Bulanguwa eh jeji din yana bayan Bulanguwa ne amma garuruwa din ne ban sani ba ka san idan muka tafi mu din ma sace hanya ne muke yi tukunan kafin mu je wajen
wato rayuwa dai a cikin daji dai babu wani kwanciya
ko wani dai babu wani kwanciyar hankali kawai dai hankali mu a tashi da mu da yaran mu gaba dai hankali mu a tashi yake kuma hanya ne muke nema akan ko za su yi bayani ne akan mu fito mu zauna lafiya din jira muke yi tukunan har Allah ya kawo wannan abun jarrabawa kuma suka gane mu ni da kaina nan na sha ne kawai na do amma lokacin da suka ji labari na kashe ni da za su suna so
yanzu dai na san da wajen da kake a kwance yanzu haka
tabbas
ba wani waje ne mai cikakken kewaye da aka wannan dinka ba amma ya za a yi ya za ka kwatanta shi da yanayin makwancin ka da yake cikin daji
eh tabbas to ni din a gaskiya ba wani takura wanda ina ji a jejin kawai dai a zuciya na ne na san abin cewa ba dan Allah bane shi yasa ni na fita amma ba abin da
kai babu wata takura da
ba wani takura da ba wani
saboda kana zaman kalafi
eh lafiya na kalau kawai
so kai ne saboda zuciya abin ba ka san shi
ba na san shi a rayuwa na
kasancewar ka mutum da ya zauna tare da su kuma kaji zuciyarka ta fita da san wannan abin kuma kaji kana so ka canja kuma kaji ka canja a cikin zuciyarka to kamar wani bayani kake da shi wanda zaka faɗa ma ƴan uwanka da suke cikin jeji akan cewa su fahimta wannan abin da suke yi ba abu ne mai kyau ba kamar da kai ma ka fahimta akan su fito su komo a cikin gari tare da wajen ƴan uwansu
ba su ma fa idan ka tambaye su ba san aikin da kuma akwai waɗanda sun fahimce gaskiya din za su fita kuma ba za a bar su a fita ba amma muna roƙon musu Allah ya ba su hanyar da kamar yadda mu ma muka zo mu zauna lafiya haka
wato akwai wadanda dai suna zauna can din ne
tabbas
zuciyar suna ta amma zuciyar su ba ta wajen
ba ta wajen amma idan suka ji labarin kuma kashe su za yi
to yanzu idan ka samu damar koma a cikin jeje da sunan koma kungiyar ta kai zaka koma
no me zai sani in koma
yanzu wani sako kake da shi wanda zaka faɗa mutane na cikin gari haka wanda suke tunani wannan rayuwa ce a bar sha'awa mutum ya je shi shiga cikin ta me zaka iya faɗa musu
kar ma wannan rayuwar su dauki rayuwa ne wanda mutum zai je shakata ko kuma ya je zona lafiya din tabbas ba wani rayuwar girki a can wajen ba wani rayuwa hukunci da kuma zalunci a karbe dukiyar mutum a kashe wannan a kashe wancan shine kawai rayuwar daji
to madalla masu sauraro duka a nan zamu daga aya a cikin wannan shiri na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu kuwa a madadin rundunar dakarun kasashen tafkin Chadin da kuma jami'in sadarwanta kanar Timothy Antiga wanda ya bada gudumawa sosai wurin ganin samun nasarar wannan shiri Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin ma'aikatan muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake muku sallama mu kasance lafiya wassalamu alaikum
juhu.